dalilin da suke sa kake yin wannan abu. Allah ba zai halicce ka kara zubi ba wata manufa wajen halittar ka ba. Sannan Allah ya tsara duk daren dadewa akwai ran da zaka koma zuwa gare shi. Idan ka koma zuwa ga Allah akwai abubuwan da za su faru da karkadin garabkana. Annabi sallallahu alaihi wa alihi akan gwiwarsa. Sallallahu alaihi wa sallam ya yi kuka har sai da ya jika ƙasar da take gabansa da hawaye. Ya ce sai ya juyo ya kalle mu ya ce ya ikhwani limisli hadha fa'iddu. Annabi ya ce ya ku ƴan uwana, ya ku al'ummata, limisli hadha, a wata riwaya limisli hadha al-yawm fa'iddu, saboda wannan rana na sa mutum a cikin kabari. Annabi ya ce ku yi tanadi. Annabi ya ce ran da za a je a tona raminka za a sa ka a cikin kabarinka. Annabi ya ce kai shiri, kai tanadi ma wannan rana, kai tanadi ma wannan rana. Wato idan kana so ka gane kwatancin, shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne manzon, shi ne ɗan aikin wannan tanadi. Wurare da yawa a cikin Alkur'ani Allah da kansa ya ja kunnen mu mu shirya mishi. Wato in kana so ka gane misalin shi ne, wani ne zai karɓe ka a matsayin bako in ka zo, shi da kanshi sai yake ce ma ka shirya ma zuwa wajen, ka shirya ma zuwa wajen. Jama'a mun fahimta, kai baka san wajen ba, amma wanda ya san wajen shi yake ce ma ka shirya in za ka zo, ka shirya in za ka zo. To kar ka sake jiki, ka shirya din. Annabi ya ce limisli hadha fa'iddu, saboda irin wannan yanayi, irin wannan abun da ke faruwa na mutuwa da sa mutum a cikin kabari, Annabi ya ce fa'iddu, ku shirya shiga kabari, shirya mishi ake mutuwa, shirya mata ake. Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, wa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, inji Allah, ittaqullaha, Allah ya ce ku ji tsoron Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin, Allah ya ce kowace rai ta yi nazari, ta yi tunani me ta shirya, me ta tanadar domin gobenta. Me ka shirya? Duk wani plan a rayuwar duniya kana da shi, me kake so ka cimma, me kake so ka isa zuwa gare shi, dukkan abubuwan da ya shafi rayuwarka Allah ya ce to kai nazari, da kuma bayan mutuwa me ka tsara wa bayan mutuwa. Yana daga cikin abubuwan da za su faru bayan mutuwa, bayan tsaida bawa a gaba ga Allah ranar alkiyama, Allah akwai tambayoyi da zai yi ma kowane ɗaya daga cikin mu. Tambayoyin suna da yawa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman, babu wani ɗaya daga cikinku, inji Annabi, babu ɗaya a cikinku face ubangijinsa zai yi magana kai tsaye da shi, babu ɗan tarjama a tsakaninsu. Kowane mutum Allah zai yi magana da shi, abinda Allah zai yi magana da kai kai tsaye zaka ji abin da ya faɗa zaka fahimta, kai ma zaka bashi amsa kai tsaye. Annabi ce ba wani a cikinku face Ubangiji zai yi magana da shi ba dan tafinta a tsakaninsu. Yana daga cikin musulmai nan yake tafiya abinda ake yi, ko da Allah zai fara ma mutum a bangaren ni'imomi shine zai fara tambayar sa lafiyarsa, lafiya da ya bashi me ya aiwatar da ita, lafiyarka a me ka karar da ita. Ni'imomi da Allah ya ni'imtar da mu su a rayuwa, waɗannan ni'imomi za a yi mana tambaya a kansu. Karka ɗauka ruwa, ruwan banza kake sha. Karka ɗauka abinci, abincin banza kake ci. Karka ɗauka naman da kake ci, naman banza kake ci. Duk ni'imar da Allah ya ni'imtar da kai ita zai tsayar da kai akan wannan ni'imar. Shine ma'anar thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Allah yace thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, sannan lallai za a tambaye ku game da ni'imomi da Allah ya muku a ranar alkiyama. Jama'a mun fahimta? Ya zo cikin hadisin al-Imam Tirmidhi da waɗansu malamai daga cikin malaman da suka fitar da hadisin. Hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tazulu qadamu ibni adam yawmal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khams. Annabi yace kafafun bawa ba za su gushe a gaba ga Allah ba ranar alkiyama. Za a mishi tambaya kaza, za a mishi tambaya kaza, za a mishi tambaya kaza, ba zai bar gaba ga Allah a wajen hisabi ba ranar alkiyama. Annabi yace sai an mishi wadansu tambayoyi guda biyar. A wata riwaya la tazulu qadamu ibni adam yawmal qiyama, kafafun bawa biyu ba da su gushe a gaban Allah ba ranar alkiyama. Kowa za a fito da shi ne a taron kiyama a tsayi da shi a yi mai hisabi. Annabi ya ce to ba wanda zai bar wannan wajen hisabin sai an mishi tambayoyi akan waɗansu abubuwa biyar. Ana umrihi fi ma'afnahu, Annabi ya ce za a tambaye shi akan rayuwarsa a me ya karar da rayuwa. Idan shekara 20 Allah ya baka, 25 ne, 30 ne, 40 ne, 50 ne, 60 ne, 100 ne, duk iya adadin abinda Allah ya diba maka na rayuwa, to Allah zai tambaye ka ya ce maka waɗannan shekaru 40 me kai ka karar da su. Babu wanda ba za a mishi wannan tambayar ba. Shekarunka 50, shekarunka 60, Allah zai tambaye ka a gaba gare shi ya ce ka mishi bayani waɗannan shekaru, ka yi mishi bayani a me ka ƙarar da waɗannan shekaru. Za ka amsa ko ba za ka amsa ba, ka ƙarar da ita. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka tambaye shi ayyun nasi khair, a cikin mutane waye mafi alkhairi, waye yafi dacewa, waye rayuwarsa take dauke da alkhairi. Kana sallallahu alaihi wa sallam sai Annabi yace man bala umruhu wa hasuna amaluhu, wadda rayuwarsa ta yi tsayi ayyukansa suka kyautata, ya samu nisan kwana sannan kuma ya dace da ayyuka nagari. Annabi ya ce ba wanda ya kai wannan alkhairi a cikin al'umma. Sai aka sake tambayansa fa ayyun nasi shar, a cikin mutane waye mafi sharri? Kala sai ya ce man qala umruhu wa sa'a amalu, wanda ya samu shekaru amma ya ƙare rayuwar akan munanan ayyuka waɗanda Allah bai yarda da su ba. wanda sabon Allah ne, wanda yafi kowa sharri. Annabi yace wanda ya samu rayuwa a duniya mai tsayi kuma ayyukansa suka munana. Za a tambaye ka akan rayuwa, za a tambaye ka akan rayuwa. Kar ka dauki rayuwarka sakaka babu wata manufa a ciki. Za a tambaye ka wannan rayuwa da aka baka, wannan rayuwa da ka gudanar da rayuwarka a ciki, shekaru da ka gudanar da rayuwarka, Allah zai tambaye ka, kamishi bayanin me kai ta yi a rayuwar duniya. Ai ya san me kai, haka ne ko? Yana daga cikin abin da ya kamata kuma ka saka shi a cikin lissafi game da rayuwarka. Ita rayuwar nan dududu abin da aka ɗiba wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga shekara 60 ne zuwa 70, wannan shine na masu nisan kwanan al'umma. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Annabi yace shekarun al'ummata, shekarun da aka ɗiba ma al'ummata, a wannan shekarun za su yi rayuwa su yi ta mutuwa ma baina 60 ila 70. Annabi yace tsakanin 60 ne da 70, sai yace wa aqalluhum man yajuzu zalik. Annabi yace mafi kashi, mafi karanci sune suke tsallake 70. Idan ka tuna cewa wannan rayuwar da kake yi, Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka wannan rayuwa da ya baka a me ka gudanar da ita, kuma ka tuna fa shekarun rayuwar daga 60 ne zuwa 70, kaga kai zaka kirga a lissafinka hasashinka saura maka dawa. Domin Annabi ya ce wa aqalluhum man yajuzu zalik, mafi karancin mutane su ne waɗanda za su ƙetare 70. Inda za a rufe ƙofar masallacin nan, a ɗauki sunayenmu duka a ajiye da duk abin da ya shafi adireshinmu, ‘yan kaɗan ne da su haura shekara 70. Ka lissafa yanzu shekara nawa ne a kanka, kuma ka yi lissafi kai idan aka baka dama ka ƙara ma kanka tsakaninka da Allah ne wanda ka ƙara ma kanka. Ka yi lissafi a ce kai ka ƙara ma kanka, in ka ƙara ɗin in sun ƙare za ka mutu. Kaga dai in ka ce za ka ƙara 50 ko 60, kawai kai ma ka san ka fara ne. Kana da shekara 50 ko 60 ka ce za ka ƙara 60 ko 70, sai dai ka faɗa kawai don ka more. Saboda ka rayuwarka za a tambaye ka a kanta. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya ce a'adhara Allahu ila mar'in akhara ajalahu hatta ballagahu 60 sana. Allah ya gama yanke hanzari kwata-kwata ma duk wanda ya jinkirtar mishi da rayuwar shi har ya kai shekara 60. Idan mutum ya shekara 60 a duniya, Allah ba zai karɓi wani excuse a kansa ba. Allah ba zai karɓi wani hanzari da zai bayar a gaba ga Allah ba. Dukka dinga amita ƙare. Na biyu, ka tuna rayuwar nan shekara nawa ne, nawa kace, nawa kake tsammanin ya rage. Sannan ka tuna kuma duk wanda ya shekara 60 ba da ma ya ba da hanzari a gaba ga Allah ranar alkiyama. Ashe abin da ya dace shiri da tanadi. Malam, wallahi shiri da tanadi. Shiri da tanadi. Ka tsaya ma gaskiya. Ka tsaya ma addininka. Ka tsaya mashirin haɗuwa da Allah, ka yi tanadi mai kyau na haɗuwa da Allah. Ka yi tambayoyin nan wa kanka, kuma ka ba ma kanka amsa don za a maka ko ka san amsan ko baka sani ba wannan kai ta sha ba za a tambaye ka za a tambaye ka tashi ka nemi sani game da waye ubangijinka waye mahaliccinka waɗansu hakkoki yake da su a kanka hakkokin nan ka sauke su ko baka sauke su a bisa wani tsari kake rayuwa a bisa wani tsari kake gudanar da addininka kana bin koyarwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ko kuma kana bin koyarwan waninsa ka tsaya ka tantance makanka hanya du yadda kake so ka bi Allah du yadda kake so ka bauta ma Allah sai ka sanya ya zaka yi bautar kafin ta zama karbabbiya a wajen Allah ka tashi idon kai bude wani bawan Allah sun samu hatsari yaje kada waɗansu mutane suka rasu sai suka zo suna tambaya akan hukuncin kafara to yanzu mutane biyu da ya kade azumin 60 din biyu zai yi ko kuma a 61 zai yi wannan ake ta kai kawo akai nace mishi kai abun da ya dame ka maganan azumi kai baka lura mutanen nan ka kai su kabari ba su shirya mu haka ba mutun ya fito kawai zai tafi shagonsa ka kwashe shi ka kai shi kai kara in shi za a tada shi a ce yayi azumi duhu a bar shi zai ya daka kwashi mutun ya fito zai je yayi cefa ne ko zai tafi shagonsa ko zai tafi wani hidimarsa kawai ka hada shi da al'amarin kabari kuma ka zo kai kara nuna azumi ya dame ka kai yanzu in an ce a kai ka wanda ya kai kan yayi azumi miliyan kai da ka yadda ba za ka yadda Allah ya sa kuma sun shirya ma kabarin kafin haka shiryawa ake shiri ake ma al'amari shiri ake ma al'amari tsayuwan daka za ka yi don ganin ka kyautata halayenka ɗabi'unka wadda ya dace kake yi ko wadda bai dace ba duka waɗannan suna cikin abin da za a tambaye ka gaskiyarka rashin gaskiyarka saboda ka rayuwarka ka yi ƙoƙari ka ribace ta wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ajiye wani mutum yana mutuwa iri-iri mutane suke yi Allah ya bada labarin waɗanda mala'iku suke zuwa karɓar rayukansu waɗansu sun mutu a mummunar ɗabi'a waɗansu sun mutu akan kafirci waɗansu sun mutu akan sabon Allah waɗansu sun mutu maruwata ne kowa lokacin da za a tatsi ransa zai roƙi Allah hanzari a bashi dama don ya gyara Allah ya ce mishi a'a ba yanzu ne lokacin gyarawa ba hayataka qabl mauti to idan kana tuna wannan Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka game da rayuwarka a me ka karar da ita to kaga shiri ya rage wa kanka in kaga dama ka je ka yi ta buga sunuka in kaga dama ka je ka kama karatun alqur'ani da koyon alqur'ani in kaga dama duk hanyar da kaga kullun ya amalu ala shakilati Allah ce kowa ya dubi hanyar da ta dace da shi ya je yayi idan ka ga rayuwar nan hanyar da ka ɗauka shine harkan comedy kaje kai kanka je kai kanka amma dai ka sani ita rayuwar kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in an tsayi da kai a gaban Allah ba za ka bar gaban Allah ba sai ya tambaye ka akan me ka gudanar da rayuwarka akan me ka karar da rayuwarka kaga tun da kai kana nishadantar da mutane ne sai ka mishi bayani aikin ka shine nishadantar da mutane haka ne wannan tambaya da za a maka ba wanda zai zo ya amsa maka kai da ka amsa ƴaƴanka ba za su amsa maka ba mijinki ba zai amsa miki ba matarka ba za ta amsa maka ba iyayenka ba za su amsa maka ba masoyanka ba za su amsa maka ba kowane mutum shi kadai za a tsayar a tambaye shi game da waɗannan tambayoyi da za a mishi kuma shi zai ba da amsa wa Allah subhanahu wa ta'ala an umri fi ma afna za a tambaye shi game da rayuwarsa a me ya karar da rayuwa Allah zai ce maka ya baka shekara 40 a duniya ko 45 ko 30 ko 35 20 ko 25 gurgudun abin da ya baka sai ce ka mishi bayani a me ka karar da waɗannan shekaru sai ka mishi bayani saboda karka yaudari kanka da wani calculation wannan shine abin da za a tambaye ka duk amsar da ka bayar in ba ita bace ta dace ka gudanar da rayuwarka ba za a saurare ka ka tsaya kai nazari wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah
wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun
Allah yace wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah ku ji tsoro ku kiyaye ran da za a mai da ku zuwa ga Allah ran da za a ce yau kuma ka gama rayuwar duniya yau za ka yi bankwana da duniya yau za ka yi bankwana da Najeriya yau za a mai da kai wajen Ubangiji Allah ce ka ji tsoron wannan rana wato fa Allah gunza fa daka koma amma shi yake ce ma fa ka kiyaye komowar amma kuna fahimta gunsa fa daka koma yake ce ma ka kiyayi komowan ko garin ku ne ka kama hanya da ka shigo wani masoyinka ya buga ma waya yace ka bi fa a hankali ka shigo garin nan da taka tsantsan ai akwai damuwa wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah ku ji tsoron ranan nan da za a mai da ku zuwa ga wa'an shababihi fi ma'ablahu sannan za a tambaye shi game da samartakarsa Allah zai ce mishi a me ka karar da ita a me ka tambadar da samartakanka har samartakan ta kare kun ga tare da cewa an mishi tambaya akan rayuwarsa gaba daya sai aka sake ware shekarun samartaka saboda wannan shekara wannan shekaru su ne shekarun da dan adam ya fi morarsu jama'a mun fahimta kamar wancan hadisi da muka ambata da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihtanimu kamsan qabla kamsin karibaci ka ganimanci waɗansu abubuwa biyar kafin biyar su cin maka anan ma sai yace shababaka qabla haramika karibaci samartakarka kafin tsufinka to daga cikin waɗannan tambayoyi guda biyar da bawa ba zai bar gaba ga Allah ba sai an mishi su ya ba da amsa Allah zai tambaye shi an shababi fi ma ablahu game da kuruciyarsa samartakarsa lokacin da yake ji da ƙarfinsa Allah zai tambaye shi a me ya tafiyar da wannan samartaka a me ya tafiyar da wannan samartaka za a tambaye ka za a tambaye ka saboda haka wannan ba karamar dama bace matasa waɗannan shekaru na samartaka lokacin da kake ji da ƙarfinka da ƙarfin tunaninka da basirarka dama ce wanda daga lokacin da waɗannan shekaru suka wuce to kuma shi kenan sun wuce duk abin da za a yi nan gaba kuma sai dai manage kana matashi idan kana da sha'awar haddace alqur'ani da yardan Allah zaka zo ka haddace alqur'ani ka je ka koyi ilimin muka na addini in kana so ka zama likita in kana so ka zama duk abin da kake so ka zama Allah ya baka dama ni'ima ce da zaka iya fuskantar waɗannan abubuwa yanzu ka koma gida ka ce babanka yaje ya karanci likita ne jama'a mun fahimta amma lokacin da yake kamar ka wata basirarsa ta fita ka ku yi amfani da damar ku kar ka dauki samartakanka da kuruciyanka ka saka akan abun da ba zai amfane ka ba duniyarka da lahirarka kar ka yadda idan kana matashi kana cikin shekarun samartakanka lallai ne ba komai ne in an fada da ka gane ba amma kar ka bari kuma lokacin da zaka gane kuma lokaci ya dore saboda ka dinga jin abin da manya da su gaya maka sai ka amfana ka tsaya ka yi duk abin da ya dace ka yi karatunka na addini yadda ya dace ka yi karatunka na zamani yadda ya dace ka tsaya ka koyi kasuwa ka koyi sana'a yadda ya dace duk abin da ya kamata ka tsaya ka yi yanzu ka tsaya ka yi tun ana baka abinci a gida kafin a ce kai ka fara kawo duk yadda kaga karatu na da wahala kawo abinci gida ya fi wahala yanzu da yawa magidantan nan inda za a ce su koma makaranta a dinga kawo musu abinci duk da su koma ko ba zai gane ba zai koma makaranta ka je yanzu ka koyi sana'a ka zauna yanzu ka yi karatu ya fi maka sauki akan kawo abinci gida idan ka ki ka yi abin da ya dace yanzu za ka gane ashe mai sauki ka guduwa a baya yanzu ne mai wahala yake nan haka ne ko ba haka ga wanda tijo ya ce haka ne saboda ka za a tambaye ka shekarunka na samartakanka mai ka gudanar da shi kar ka yadda ka je bayani a gaban Allah ce lokacin samartakanka ya kare ne abin yan mata kar ka yadda a ce ka cinye samartakanka ne a harkar shaye-shaye kar a ce ka kare samartakanka ne a hanyar damfara da cutan mutane kar a ce ka kare samartakanka ne a harkar sace-sace kar a ce ka kare samartakanka ne akan sabon Allah ko saba mai iyayenka matashin da ya tashi a cikin samartakarsa wajen nishadin riko da addini da bauta ma Allah har ya girma to matsayinsa a ranar alkiyama na musamman ne wa an shababi fi ma'abalab ba wadda zai bar gaban Allah ranar alkiyama sai an tambaye shi samartakarsa A me ya karar da ita? Kaga an tambaye shi rayuwarsa, a me ya karar da ita? Samartakarsa, a me ya karar da ita? Duk waɗannan ni'imomi, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Kullu zalika. Da ji, da gani. Da basira da hankali zuciya da Allah ya baka da kake hankaltar abubuwa Allah ce duka ababen tambaya kar ka dauka an baka kunne ne duk abin da ka tashi ji sarbade ne ka ji tunda kana da kana gani duk abin da kaga daman ka gani ka gani duka za a yi maka tambaya a kansu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula ji da gani da zuciya ma'ana hankali da basira da Allah ya baka dukkansu ababen tambaya ne abu na uku da na hudu wa malihi min aina tasabahu wa fima anfaka annabi ya ce kuma za a tambayi bawa dukiyarsa kudinsa ta ina ya samu ta ina ya kashe. Ba wadda zai bar gaban Allah, ba wadda zai motsa a wajen hisabi duk abin da ya mallaka. Sai Allah ya tambaye shi ta ina ka samu wannan. Kai bayani, waya ce ta ina ka same ta. Kai ma Allah bayani cewa albashina ne na ɗauka na siya. Wannan dukiyar a ina ka same ta kyauta aka ba? Albashina ne? Riba ce ta kasuwa ta? Idan mutum ya ba da amsa mai kyau a nan, Malam Muhammad bai tsira ba, kuma sai ya faɗi ta ina ya kashe. Inda ya samu kuɗin ta inda ya dace, kuma sai ya kashe ta inda bai dace ba ta ɓaci. Dole a samu waɗannan gaɓoɓi guda biyu duka. Ya same su ta hanyar da ta dace, ya kashe ta hanyar da ta dace. Duk wannan man sigir transaction da muke yi, duk wannan transaction kowane kuɗi ya yi dropping a account ɗinka ko kai ka tura ma wani. Kai da aka tura wa, Allah zai tambaye ka na me. Saboda haka duk kuɗin da kake tura wa ‘yan matan nan, ita Allah zai tambaye ta ya ce mata kuɗin me wannan aka sa miki. Haka ne, in kyauta ne sai ta gaya wa Allah kyauta ne. Kai kuma za a tambaye ka kuɗin da ka tura mata kuɗin me. Wallahi tallahi za a yi haka. Wallahi tallahi za a yi haka. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah ya ce ina rantsuwa da Ubangijinka sai na tambayi bayi duka kan duk wani abu da suka aikata. Saboda haka wannan dukiyar ta ina ka same ta. Kar ka daga hankalinka wajen neman dukiya ta inda ba ta dace ba. Saboda kana so ka sayi mota, ko kana so ka gina gida, ko kana so ka sayi sutura, ko kana so ka yi wani abu a rayuwa. A'a, wannan abun yana zuwa da matsala. Mafi munin matsala shine abun da zai faru wajen ba da amsar inda ka samu wannan dukiya. Ta ina ka samu, ta ina ka kashe. Idan mutum ya samu dukiya ta hanyar halal halal, to malam aiki bai kare ba, kuma sai ya tsaya ya yi nazari ta ina zai kashe wannan kuɗin. Ta ina zai kashe wannan kuɗin. Idan aka tambayi mutum ta ina ka samu wannan kuɗin, sai aka samu ta hanyar haram. Dukiyar jama'a ce ya sata a ofis, wata damfara ya yi, wata mummunar hanya ya bi, to ba ruwan Allah da masallaci ka gina da wannan kuɗin, domin dama bai sa ka ba. In dai hanyar da kuɗin ya shigo mummunar hanya ce, to ba a so ma a ji wai kayi kaza ne da shi. A'a, ko aikin alkhairi kai da kuɗin, to ba zai toshe maka rigimar samo ta ta hanyar haram ba. Shi yasa idan dukiyar al'umma ka sata, ba wanda ya ce ka gina musu masallaci ko makaranta. Kawai abin da Allah ya ce mayar musu da kuɗinsu. Kawai ka mayar musu da kuɗinsu, ka mayar musu da kuɗinsu. Su suka haɗu suka ce ka saci kuɗinsu ka gina musu masallaci da shi. Su suka ce ka saci kuɗinsu ka gina musu labirari ko wani abu da shi. Duk hanyar da kuɗi ya shigo maka, jama'a, duk hanyar da kuɗi ya shigo maka, wallahi sai ka ma Allah bayani ta hanyar da kuɗin ya shigo. Karka ɗauka akwai wani hanya da kuɗin zai shigo, wannan hanyar a manta da shi wai ya wuce. Wa malihi min aina tasabahu wa fima anfaq. Dukiyarsa Allah zai tambaye shi ta ina ya samu, ta ina ya kashe. Ta ina ya samu, ta ina ya kashe. To yau neman kuɗi, neman abin duniya ya rufe idanun da yawa cikin bayin Allah illa man rahimallah haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa wa fitnatu ummati almal annabi yace fitnar al'umma ta kuɗi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan hadisi kadai bai isa ya tabbatar maka da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bane yace wa fitnatu ummati almal fitnar al'umma ta annabi yace maganan kuɗi a wani hadisi annabi yace madhi ibani ja'iani ursila fi ganmin bi afsada laha min hirsil mar'i ala almal wa sharaf lidini annabi yace barnan da kirkeci biyu dasi manyan wata kirkeci yana daga cikin al'adarsa yanzu ko zaki ne ko da misali ya kai farauta cikin dabbobi idan ya kama daya wanda zai ci sauran ba ruwansa da su kun gani galibin waɗannan dabbobi masu farauta idan guda ɗari ya gani in ya biya kama ɗaya wadda zai ci to sauran su tafi to kirkeci in sun kai ɗari ɗarin duka sai ya kashe su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madhi ibani ja'iani ursila fi ganamin bi afsada laha wato kirkeci guda biyu manyan wata da aka sake su a cikin garken tumaki ko awaki barnan da za su yi a cikin garken annabi ya ce bai kasa barnan da son kuɗi zai yi wa mutum ko neman matsayi ko ɗaukaka ga addininsa ba jama'a mun fahimta wato idan mutum ya tashi maganar kuɗi ko yana so ya samu ɗaukaka ya shahara ya samu wata kujera ko shugabanci abinda zai iya tinkara wadda zai rusa mishi addininsa barnan da son kuɗi da son matsayi ke ma mutum akan addininsa annabi ya ce ko kirkeci aka sake a cikin garken dabbobi barnan da wannan zai mishi bai wuce barnan da kirkecin nan za su yi ba ni mun gane? Idan mutum na son duniya maganan kuɗi ya taso a gabansa ko yana neman wani matsayi yadda idonsa ke rufewa akan neman matsayin yadda idonsa ke rufewa akan neman kuɗi to wannan rufewan idon yadda zai yi daga-daga da addininsa annabi ya ce ko kirkeci aka sake a cikin garken dabbobi ba za su yi barnan da wannan son kuɗinsa ko matsayinsa zai mishi a addininsa ba jama'a mun fahimta yau ka dubi rayuwar mutanenmu duk wanda zai ma tambaya akan wani business ya fara har ka ce fata neman kuɗi wai ana yi ne tukunna ake neman fatawa ta halatta ko bata halatta ba musulmi saboda haka lokacin da shi ya fara neman kuɗin shi kansa bai san hukuncin addini akan abun ba yanzu yana yi ne zai tafi neman addini to wanda ya tafi neman fatawa bayan ya fara yana da wahala ya bari saboda haka zai yi ta bin kan malamai ya yi ta bi har ya samu inda zai dan samu inda zai makale domin yin wannan abu annabi ya ce yana daga cikin alamomin tashin alkiyama mutum ya nemi kuɗi ta haram ne ta halali bai dame shi ba kawai ana samun kuɗi ana samu kawai damuwansa ya samu ta halal ne ta haram ne wannan ba damuwansa ba ne yau fa ta kai malami idan ya yi fatawa akan haramcin abun da mutum yake neman kuɗi da shi sanadiyar fatawar sai ya sarge shi mun fahimta saboda an taɓa abun da shi yake so ya nemi kuɗi da shi to amma fatawa ai ba ita ba ce matsala Allah ina ruwansa da wanda ya baka fatawa ina zai tambaye ka ne ta ina ka samu lokacin da za a tambaye kan ai kai da ka amsa To amma ko daidai ne ko ba daidai bane ya kamata kafin ka fara sana'ar ka san hukuncin Allah kai. Kafin ka fara sana'ar ka san hukuncin Allah kai. An gayyace ka akwai business kaza, akwai business kaza wanda sabon abu ne kai baka san kansa ba, kace bari in tambaya a addinanci. Sai ka je ka siffanta yadda ake yi, sai a baka fatawa sai ka fara. To gobe idan kuskure ya bayyana ai kana da guzuri, maimakon kawai ka fara sai ka fara ka ce bari ka je ka nemi fatawa a kai. Jama'a mun fahimta? Irin istikaran da yawa cikin mutanen mu kenan, sai an fara soyayya kuma ce za a yi istikara. A to tun da ka fara san da ka yi istikaran ka zai ta nuna maka ita ne. Ka riga ka zaɓa, idan ka gama ce ta kwanta maka a rai kana so ka nema sai ka yi istikara. Amma ku riga kun fara soyayyan ku kan ai dai addu'a kawai. Ba za a ce kar ka yi istikara ba, amma dai zuciyarka ai ta riga ta ɗau matsayi. In ma wani abu ya zo maka baka ji daɗi ba za ka ce bari a sake. To yana da kyau duk abin da musulmi zai yi zan ya yi shi a bisa ilimi. Domin shi wannan abun akwai ƙarshensa. Sannan akwai lokacin da bawa zai amsa. Ka sani duk abin da ka samu na dukiya Allah zai tambaye ka ta inda ka samu, kuma Allah zai tambaye ka ta inda ka kashe. Shi yasa wannan ɗawainiya arma da mutanenmu suka rufe ido a kai na rayuwar duniya da hidimar iyalai da sauransu duka ba laifi ba ne. Amma kar ka yadda ya shagaltar da kai, kar ka yadda akan karatun ‘ya’yanka ka je ka saci kuɗin jama’a. Kar ka yadda ka bi wata hanya. Kar ka yadda don kana so ka sama musu gida da za su zauna, wannan yasa ka je ka bi wata hanya ka nemi kuɗi ta inda bai dace. Wallahi lokacin da za a je ana kera ka ba ruwansu. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne? Haka ne? Haka ne? Ka tsaya ka tashi ka nemi abin da za ka nema don kare mutuncinka. Ka kare mutuncin addininka, ka kare mutuncin iyalanka, amma kar ka yadda wannan struggling ɗin kuma ya hana ka lokacin bautan Allah. Kar ka yadda wannan kaikawan ya hana ka lokacinka na gina lahirarka. Kar ka yadda. Kar ka yadda. Ka je ka dubi anguwanku ko garinku. Idan ka kirga adadin waɗanda kuke ganin su ne mawadata ko masu kuɗin anguwan ko garin, da ka samu ba iyayensu ne suka tara musu kuɗin suka ba su. Jama'a mun fahimta? Wani sai bayan mutuwan ubansa ma yake yin kuɗin. Ka ɗora ‘ya’yanka a kan turba, hanyar da za su tsaya da ƙafansu wajen neman halal da kare mutuncinsu. Amma kar ka yadda su shagaltar da kai daga addini. Shi ne Allah yake cewa la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kasirun. Allah yace ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, in ji Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum ko an zikirillah. Allah ce kar ku sake ‘ya’yanku ko dukiya ta shagaltar da ku daga addinin Allah, daga ambaton Allah. Allah ce kar ka yadda. Ya ayyuhallazina amanu, Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah. Kar ku bar dukiyarku ko ‘ya’yanku hada-hadan kasuwa, kai kawo za a yi kaza, za a yi kaza, ko hidimar kula da ‘ya’ya da iyalai. Allah ce kar ku bari ya shagaltar da ku daga addinin ku. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Allah ce duk wanda ya aikata haka, Allah ce wanda suka aikata haka sun tafka asara a rai. Sun tafka asara. Saboda haka duk abin da ka nema za a tambaye ka ta ina ka samu. In ka kashe za a tambaye ka ta inda ka kashe. Saboda kowa ya lura da inda zai sa dukiyarsa. Kowa ya lura da inda zai sa dukiyarsa. Kowa ya lura da inda zai sa dukiyarsa. Tambaya ta biyar wa madha amila fi ma alima. Sannan za a tambayi bawa game da abin da ya aikata cikin abin da ya sani na ilimin addini. Shi Allah ba yana magana akan tarin karatunka bane, yana magana ne akan aiki. Ba wanda za a je mai hisabi a dauki labararin sa a sa mishi akan sike. Madha amila fi ma amil fi ma alima. Me ya aikata a cikin abin da ya sani. Inda za a ajiye ka kai kadai a maka tafsirin Alkur'ani tun daga Fatiha har Nasi, a sauke maka Bukhari, a sauke ma Muslim, kai duk wani littafi a sauke a ma sharha, duk wannan kai ta shafa. Allah zai tambaye ka a cikin karatun me kai aiki da shi. Shi abin da yake so ji kawai me kai aiki da shi. Me kai aiki da shi. Saboda ka manufar ilimi shi ne aiki da shi. Idan aka nemi ilimi babu aiki, ya zama cutarwa akan mai neman. Za a tambayi kowane bawa abinda ya sani na ilimin addini, me yayi aiki da shi, me yayi aiki da shi. Kaji karatuttuka akan aqida, karatuttuka ka karanta, kaji akan tauhidi, kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala cikin dukkan baka bar daukan hakkokin Allah ka ba mu wani boka ba, baka bar daukan hakkin Allah ka ba mu matsafa ba, baka bar daukan hakkin Allah ka ba mu wadansu shehunnanka ko wani da kake ganin waliyin ka bane, baka bar daukan hakkin Allah ka ba mu wani wadda bai cancanta ba. Sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko an karanta da kai ka ji su, baka yi su ba. Ka saurari abubuwan da ka saurara, abu kaza haram ne, abu kaza haram ne, abu kaza haram ne, baka bari ba. Abu kaza umurni ne, abu kaza umurni ne, abu kaza umurni ne, baka yi ba. To abinda Allah zai tambaye ka me kai na aiki cikin abinda ka sani na ilimi, cikin abin da ka sani na ilimi. Yana daga cikin mafi asarar neman ilimi, shine asara mafi girma a neman ilimi, shine a nemi ilimi don alfahari da ilimi. Mun gane ku? Annabi ya ce man talaba al-ilma li jariya bihi al-ulama aw yumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi adkhala kullu nas. Duk wanda ya nemi ilimi don yayi kafada da kafada da malamai, kawai a ce shi ma shine inda za a kirga malamai har da shi, wannan dalilin yasa ya nemi ilimi, shi ma ya tafi kafada da kafada da su, ko saboda ya dinga musu da jahilai. Kasan wani ko magana kai saboda yana ganin ya fi ka ilimi sai karyata magana. Idan ka faɗi wani abu sai ya faɗi wani abun da zai nuna kai jahili ne. Aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilayhi, ko kuma ya nemi ilimin ne don ya taro fiskar mutane abin su ya samu followers da yawa. A ce shi ake ji, in yana karatu shi ake sauraro, shi ne jama'a ke taruwa abunsa. Adkhalahu Allahu an-nar, annabi ya ce wannan malamin dan wuta ne. Allah ya sani. So da ka tashi ka inganta rayuwarka, ba abin da zai inganta maka rayuwa idan ba addini ba. Ita rayuwa idan ka buga mata misali mai kyau ka kalle ta, irin abubuwan da Allah ya ni'imtar da kai su, wallahi in an baka duniya da abin da ke cikin duniya bai isa ban shi rayuwarka ba. Abinda kawai za ka yi ka more rayuwarka shine addini. Kwakwalwar dan adam yadda take fikin, yadda take sacin, yadda take gudanar da ayyukanta, aikin office da kake yi kasan dai aikin ba zai yi ba sai da ita. In kasuwanci ne ba zai yi ba sai da ita. Duk sana'ar da zaka yi ba zai yi ba sai da ita. To a ce a mata albashi wannan aiki da take taimaka maka wajen gudanar da shi. Ita aikin ta a mata albashi in miliyan ake biyan ka a wata ba a biya ka haƙƙin ta ba. Kun gane magana? Zuciyarka yadda take aiki ita ma a mata albashinta. Dukkan sassan jikinka, jinka, gani, duka waɗannan a haɗa su, duk wanda ya yi aiki na awa takwas irin aikin da kake yi a ofis, a lissafa aikin da ya yi da ƙoƙarin da ya yi a mishi albashi, duk abin da za a biya ka, ba za a biya ka aikin da suka yi ba. To sai aka ce kai kuma duka wannan ni'imomin sun ƙare ne a 200,000, 200,000, 200,000 a wata. To in kana so ka more su, ka more ka fita, uwar kuɗi da riba ya fita, ka yi addini. Ka yi addini, in ka yi addini ka more ji, ka more gani, ka more hankali, ka more duk waɗannan abubuwa. Amma a ce duka sun ƙare ana baka 70,000, 80,000 layan da ke hancinka. Saboda ka duk abin da ka sa a gaba, ka sa addini a gabansa. Duk abin da ka sa a gaba a rayuwa ka sa addini a gabansa. Ribar ƙafa ita ce abin da ya biyo bayan addini. In ka tsaya ka yi addini, ka mori dukkan waɗannan ni'imomi, ka buga ka kwashi. To sauran albashi kuma ko 10,000 ne ka ci riba. Tunda ka mori abin da ake so ka mora. Amma in ka sarayar da shi ma wani abu a duniya ba addini, to don kuma kai aka dake hancinka. Muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Allah ya sa mu gama da wannan rayuwa lafiya. Allah ya karɓa mana ayyukan mu na alkhairi, ya yafe mana laifukan mu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.